والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم بسادوا يوم يرجى ورن رمضان تجرم من قال الله صلى الله عليه وسلم تدود دري حدود 39 wadda sai daidai da ranar 21 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi majalisi na 5 a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan wata na ramadan mai albarka a wannan masallaci na alqur'an a garin Kano Allah ya kara mu wannan gari albarka da tsari da kariya da sauran garuruwan musulmi ma baki daya yau zamu tashi aya ta 105 a cikin suratul isra bi idnillah sai dai kamar yanda muke yi zamu amsa tambayoyi tambaya ta farko malam menene hukuncin mutumin da yayi inzali alhalin yana azumi a dalilin kallon mace ajnabiya na'am inzali a cikin watan ramadan yana karya azumi sai dai wannan indai mutum yayi inzali a cikin azumi azumin sa ya kare sai ya rama wannan azumi to sai dai yaushe an yi sabani a lokacin da zai yi kafara akwai tafsir a mazhabar Malik da al-Imam Ahmad ibn Hanbal suna wajabta yin kafara da yin inzali amma da sharadi idan inzalin ya zamanto saboda abinda suke ce ma mudawa mutun nabar dawama akan kallo idan mutun ya rinka kallon yana kallon ya dawama akai ya sake bi har yayi inzali to wannan sai yayi kafara amma idan irin kallon fujia ne shine wanda muke ta faɗa a wajen lecture wanda gogurciye masa yawa yana ganin mace dan tsawon gogorci kawai sai inzali to wannan babu kafara amma dai rama saboda wannan ya nuna cewa halin sa larura ne amma wanda ya mudawama in dai da wasiƙa ne shine mutum ya dawama a wajen kallo ko sauraron zance ko yin hira din ko shafa duk idan inzali ya zo tare da wannan akwai kafara amma idan kallo ne na fujia ko jin zance wanda bai yi mutaba'ar sa ba to idan wannan ne babu kafara haka dalika idan tunani ne yake yi yake ta sakawa yana ta tunani da zuciyarsa ba tare da kallo ba tare da sauraro ba da tunani kawai to shi koda yayi mudawama babu kafara wannan shine tafsilin da yake a wajen malaman malikiya kuma duba ne da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta kafara nassan akan wanda ya sadu da matarsa a cikin ramadan saboda ita saduwa ita ce take tabbatar da ash-shahwatul kubra to inzali daidai yake da wannan ma'ana domin inzali shi ma samun ash-shahwatul kubra ne shahawa wadda take madaukakiya mai girma da haka aka wajarta yin wanka a kanta to saboda haka idan mutum ya yi muzawala ya yi kokari wajen samar da wannan to abinda malamai suke dubawa kenan sai suke kamanta wannan kokarin wajen amfani da wasiƙa da za ta taimaka masa ya sami inzali kamar kokari ne na yin saduwa an fahimta ai shi yasa idan ya zamanto babu wasiƙa yayi muzawala yayi kokarin amma babu wasiƙa ba kallo ba sauraro da tunani ne da zuciya ne kawai to sai suka ce ba zai yi kafara an fahimta na sallallahu alaihi wasallam yaji aka ce a wannan wanda abu hukunci ne daban amma hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa yayi za ka iya yantar da ba kana da baiwa da za ka yantar da ita ya ce babu ya ce za ka iya azumi 60 ya ce ba zai iya ya ce to za ka iya ciyar da miskinai 60
yace ba shi da kudi ba shi da shi shine da aka kawo da gino yace to dauki ka je kai sadaka da shi yace wa zan ba ma wanda yake gino talauci yace din Madina ba wanda yake gino talauci ya Rasulullah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya yace to dauki ka ciyar da iyalanka wannan ba wai yana nuna kafara ta fada akan sa bane a bisa abinda muka abinda yake mafi inganci na tawilin malamai wanda yake da bukata ba shi da abinda zai ci to zai kaddamar da bukatar sa akan kafara dan da ya samu wadata kafarar kana wadansu suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake masa ya ci yana nuna kan cewa kafara ta fada akan sa da ta wajaba akan sa da yayi masa bayani domin bai halatta a jinkirta bayani ba har lokacin bukata ya wuce to amma wannan idan ba a yi ihalar sai zuwa ga sauran hukunce hukunce ba wanda suka tabbata na cewa kafara idan ta tabbata a zimma tana nan akan mutum idan ta faɗi saboda tsanani da rashi yayin da mutum ya sami yalwa tana nan akan sa kusan yace malam menene hukuncin kauracewa iyali kuma yaya ake yin sa shin akwai wani laifi na musamman wanda shari'a ta sanya hukubar sa shine kauracewa iyali eh kauracewa iyali shine idan ta yi nusuz nusuz shine wato rashin biyayya an dauki nusuz daga wato irtifa abinda yanzu a irin yaren yanzu ake cewa growing you don't grow wings kuna da end broken kuna fada growing wings wato ka ji mutum ya wato ta sama a garin kajin ita tana sama da mijinta bai isa ya umarce ta ba ya hana ta fita ta fita ya hana ta yin abu ta yi ya ce zai yi mata kaza in ba ta yi ba ya ce to ta ce in ka isa ka yi raini dai to wannan shine yake sa a kaurace ma mace amma shi ma da sharadin cewar bayan ya yi wa'azi to yanda ake kauracewar shine ya kaurace a cikin gida ba ya bar gidan da baki ɗaya ba ya koma ya tare a gidan kishiyarta tana nan da kwananta sai dai ba zai wato ba zai kwanta ba zai kaurace mata ba zai wato kusace ta ba a kan shimfiɗa al'akmal shi ne ya jiya mata baya amma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma iyalansa ko da yake wannan ba hijira ba ce wannan ilaye wannan ba na kauracewa na tarbiya ba ne na ilani ya alkawarin duk da yake din shi ma uslubi ne na tarbiya ilani ne ya rantse cewa ba zai kusace shi ba har tsawon wata ɗaya ya shiga ya koma ya tare a kan benansa baya kwana a ɗakin kowace ɗaya daga cikinsu duk da baki ɗayansu to amma ka ga bai bar ɗakunan matan ba to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi yace wala tahjur illa fil bait kada ka kaurace ma iyalinka sai dai a cikin gida a cikin ɗakin da kuke kwana kuna nan tare amma ka juya mata baya ka juya mata baya raba shimfiɗa shi ma yana daga ciki wannan al'ada ta ɗaki daban fa ba al'adar musulunci ba ce al'adar cewa kowa da ɗakinsa daban wai yana kwana a ɗakinsa mace tana kwana a ɗakinta wannan ba al'adar musulunci ba sai idan bukata ne kawai za a haɗu amma kowa tana ɗakinta ba al'adar musulunci ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam tare da matansa yake kwana haƙƙin mace ne ka kwana tare da ita ba wai kawai ka zo ka sadu da ita ba ka kwana tare da ita ku kwana tare ku tashi tare haƙƙinta ne wannan saboda haka abinda mutane suke yi na cewar shi yana da ɗakinsa ita tana da ɗakinta wannan saɓanin sunna ne saɓanin tarbiyyar musulunci ce mace haƙƙinta ne a kwana tare da ita yayin da kai mata ka aika ƙaurace mata ma ƙauracewa take ba tare da kasani ba saboda haka ba a yi wannan shi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da matansa kuma abinda aka ce dama haƙƙin mace shi ne al-mabit kwana tare a kwana tare da ita ba saduwa ba saduwa wani abu mai kari a kan wannan na za ta zo ɗakin ka sanar kuma da ya bayi kitin trainer ta yana ta tafi ko ka za ta kwana eh to shi ke babu komai sawa'un kodai shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam zagawa yake dakunan shi idan ka so ka je ka rinka kwana a dakin ka in ka so surinka in ka so ka rinka zuwa dakin ka kowace ce in ma kana da saban da bace kaya ranar kwana kowace ta zo ta kwana a dakin ka in ka so za ka iya yi a dai kwana tare shi ne maksudi abin da nake yi kenan a dai kwana tare an fahimta ai na'am sannan wannan yace mana akwai wani aikin alkhairi wanda ya bata shiga kamar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba san wani aikin alkhairi wanda ya bata shiga sa ba san wani aikin alkhairi wanda ya bata shiga sa ba Allahumma illa gaskiya Imam an-Nawawi yana cewar kowane kowane abu yana buƙatar ikhlasi sai dai gaskiya ita ba ta buƙatar ikhlasi domin ita gaskiya ikhlasin ce yin gaskiya baya buƙatar riya ba saboda haka riya ba ta shiga cikin gaskiya amma dukkan wani aiki riya tana iya shiga cikin sa riya tana iya shiga cikin sa a a'malul qulub generally umuman ayyuka na zuci wanda ba ma za a san an yi ba suna cikin zuci riya ba ta shiga cikin su saboda a cikin zuci suke kama alal misali a cikin kama alal misali ka so mutum a zuciyarka saboda Allah wannan babu riya a ciki a cikin zuciyarka ka so mutum saboda Allah babu riya a ciki a zuciyarka ka rinka jin tsoron Allah daga kai sai Allah kana jin tsoron Allah sawa'un ya sa ka kuka ko bai sa ka kuka ba a cikin zuciyarka wannan aiki ne na zuci wannan babu riya saboda a zuci kake shi riya abinda ake nunawa ne nuna aiki waɗansu su gani to da kan abinda za ka nuna ne shine riya take shigansa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam riya za ta iya shiga yayin da kake yi dan a ce kana salatin annabi sallallahu alaihi wasallam an faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace sallallahu alaihi wasallam a san cewa wai kai ahli ne kaga riya za ta shine to wannan kamar yadda duk sauran zikiri riya za ta iya shiga cikin sa saboda haka abinda dai yake ayyukan a'malul qulub ayyuka na zuci irin su gaskiya su tsoron Allah su kaunar Allah su kankan da kai zuciya tana raurawa saboda kankan da kai ga Allah tsoron khushu'in da ke cikin zuci tunda khushu'i iri biyu ne akwai na gaba to shi riya za ta iya shiga akwai na zuci shi da zuci ba wanda ya san shi sai Allah wanda yake sallah a zuciya sai yana tsoron Allah ba wanda ya san wannan sai Allah amma kankan da kai na gaba a cikin sallah shine mutum yayi sallah a nitse baya waiwaye baya kalle kalle baya soshe soshe baya wasa da gaba da hannunsa ko yana wasa da wani ko zobansa ko yana wasa da wayarsa ya dauko ta daga nan ya maida ita wancan aljihu an yi waya ya dan dauko ta ya duba ya ga wane ne ya kashe sannan ya sake maida cikin aljihu ci gaba da sallah duk wannan ka ga ba khushu'i ba khudu'i bane to shi wannan mutum yayi sallar a kinsa haka da khudu riya za ta iya shiga cikin sa na a babu laifi mutum ai shine wanda kamar sayyidina ali wai yake ina cewa kamar gumi idan mutum yana sallah gumi ya kama shi ya goge shi babu komai ko dan ya gyara rigar sama haka ta kamar yadda aka rawaito sayyidina ali radiyallahu anhu baya motsi a cikin sallah illa an yusliha illa an yahukka jasad illa an menene illa an yusliha thawba sai dai in ya gyara tufarsa sai dai dan ya gyara tufarsa kamar tufa za ka taɓe ka ko kuna sallah a cikin jam'i wani zai danne maka rigar kan an zo tashi in an zo tashi ta yaji to ka jata dan kar ya taka maka wannan motsin da kai baya hana kudu'i baya hana kusuri a cikin sallah dan bukata ce kusa to sai tambaya ta karshe mutum ne yayin noman masara ya fitar da zakka zai iya musayin zakkar masarar da ya fitar ya sai shinkafa ta daidai kudin masarar duba da dawainiyar sarrafa masarar domin shinkafa ta fi saukin sarrafawa Allah ya ƙara lafiya da fahimta amin wato ita zakkar amfanin gona daga cikin amfanin ne wa atu haqqahu yawma hasadi ku bayar da haƙƙin abinda kuka noma a ranar girbin sa shi ake fitarwa ba kima ba ba kimar sa ake fitarwa ba saboda daga wannan wanda daga wannan wanda ka noma masara daga jinsin zaka fitar zaka iya fitarwa daga wannan masarar zaka iya kuma daukowa daga masara wadda ka ajiye idan baka zama tuko ma bayan sabuwar ba amma in ta zama to da dabbiya ce ta zama to koma bayan sabuwa bai halatta ba domin haƙƙin maga haƙƙin talakawa ahli haƙƙin ashabu zakka wanda Allah ya raba ya ba su ya rataye da wannan wanda ake girbi saboda haka asali daga shi ne amma za ka iya fitar da kamar sa mithluhu idan ya zama to mithil din sa ne daidai shi shine daidai shi a kimar sa wato daidai shi a ingancin sa da kyansa ba koma bayan sa ba ba kuma a wannan abin da ya faɗa haka ne masara ta fi saukin sarrafa shinkafa ta fi saukin sarrafuwa bisa masara amma Allah cewa yi daga cikin abin da kai girbin daga nan zaka fitar da haƙƙin saboda haka ba a inda haka ne da sai a fitar da kima ma duk a koma ma in kun ka ba mutane kwayar kawai ka ba su kuɗin ka ce to buhu goma ne ya kama zakka to kowane buhu 18,000 180 shikenan sai ka je ka bama ka raba ma fakiri ka bama fakiri daya ko ka bama fakirai biyu ko uku kace gashi nan ga zakka ta kimar masarar da na noma amma ba a yi wannan shine mazhabin jumhur sabanin Imam Abu Hanifa da yace ana fitar da kima a cikin zakka mutlaqan ne a kowace zakka ko fa a zakatul fitr wannan shine abin da yake yana cikin tafsilin mazhabin shi amma dai ba shine mazhabin jumhur ba duk da yake a wajen zakatul fitr muna muwafaqa da malaman Abu Hanifa sabanin mazhabar Malik kuma shine fatuwar malamai da dama a yanzu shine kuma mazhabar Imam Bukhari in a zakatul fitr ne saboda duba da abinda hikimar ita zakatul fitr ughnuhum anil mas'ala ku hana su tambaya ku hana su bara to kaga wannan za a iya ba su kuɗi a maimakon shi abincin da شريعة تشيحة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
نعم الله جل وعلا يتي وبالحق أنزلناه بجسكيا مكسوكا بشي سيني القرآن أن بشيش دا دمير دومون سنميني بدا سياك باما سي أن فديش با أنا أتشي وبجسكيا مكسوكا بشي أن سنبا ولا أبا أكسوكا إلا القرآن كما أتشي وانا أبي تنويهي da ambatansa yanda aka yi al-idmar fi maqamil izhar domin wato kasancewar sa sananne ne a cikin zukatan wato a kunnuwan wanda ake karanta musu al-Qur'ani wajil haqqi nazal kuma da gaskiya ya sauka wato da gaskiya ya sauka ya isar ga waɗanda ake sauka ake karanta musu alqur'anin shine wato isar da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da karantar da shi da yake yi to da gaskiya wannan abin wato da gaskiya alqur'ani wato gaskiya ce shi alqur'ani ya kunsa وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا كما بما أي كوكبا فاتي لبايد البشر لبايد بشارة دكما نقرقئي كأي وفي بما أي كوكبا فاتي كأي نيين بشارة دكما نيين قرقئي وفي بامي كاو أيوليبا بامي ين تصرفي إرن تصرفا ألابا بما أي كوكبا فاتي ونن شيني بشارة da nazara wannan yana daga cikin abinda alqur'an alqur'ani yana magana akan kansa domin ya bayyana kansa da kansa Allah yana bayyana alqur'ani da alqur'ani kun ga da an fadi saukarwa an fadi ta sau biyu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal kuma an fadi alhaq waje biyu bil haqqi na farko da kuma bil haqqi na biyu to anzalnahu bi ma'ana saukar da alqur'ani daga lauhul mahfuz ya zuwa ga sama'ud dunya da zuwa daga nan kuma a sassaukar da shi cikin shekarun da aka saukar da shi ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bil haqqi da gaskiya ya tabbata gaskiya anan bi ma'ana as-sabit tabbatacce ba'ana babu shakka Allah ne ya saukar da shi shine ma'anar wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wato ba ƙarya ce ba saukar sa kamar yanda Allah ta'ala ya ce ne zalikal kitabu la rayba fi wannan littafi ne babu kofanto a kansa ma'ana saukarwar Allah ne ya saukar da shi babu kofanto to kun ga wannan yana daga cikin wani uslubi na alqur'ani mun dai kun ga a karatun mu na shekarun jiya mun ji yadda uslubin alqur'ani yake na wato ban tsoro kamar yanda Allah ya bada tsoro da waɗanda Allah ya fitar da su makomashi yadda za ta kasance ma'awahum jahannamu kullama fabazzidnahum sa'ira da kuma yanda za a tayar da su umyan wa bukman wa summa wannan ban tsoro ne to wani lokaci kuma sai a zance da hankali kai tunani da ayoyi أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم هذا أنا زنشيد وقال وني تقول له كتشيكم القرآن يتكو يقول جسية سجورة أتي حكيك دومين إتا جسية هتنتا كني يجيتا تبتد إتني أتشين زكا وشيننا القرآن يجي wato kamar yanda Allah wannan wabil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da shi wato ba ana babu shakka akan cewa Allah ne ya saukar da shi kamar yanda Allah ta'ala ne yake bayan mun ce dalikal kitabu la rayba fi kuma Allah ta'ala yake lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadu sai dai Allah yayi shaida da abin da ya saukar da shi ya zuwa gare ka cewa ya saukar da shi da ilimin sa wato kamar Allah ya yi rantsuwa cewar abin nan alqur'ani da ya saukar da shi gare ka da ilimin sa ya saukar wato da gaskiya ya saukar da shi saboda haka babu abin da yafi kora kokonto irin Allah da kansa ya faɗa Allah da kansa shine yake cewar shine ya saukar da shi da gaskiya wa bil haqqi nazal al haqq a cikin wannan jumlar kuma da gaskiya ne ya sauka ma'anar gaskiya anan wato gaskiyar da take rabewa tsakanin wato gaskiyar wadda take gaskiya wadda take gaban take da ƙarya wato alqur'ani ya sauka da gaskiya ne babu ƙarya a cikin sa ma'ana duk labarinsa gaskiya ne duk hukuncinsa adalci ne wato abinda ya sauka abinda ya kunsa sakonsa gaskiya ne saukar da shi tabbas ne wato kamar alhaq ta farko bi ma'ana tabbas wa bil haqqi anzalnahu wato mun saukar da shi da tabbaci wato babu shakka wa bil haqqi nazal kuma ya sauka unshe da gaskiya a cikin sa to sannan kuma Allah ta'ala yace ba mu aiko ka ba face mai albishir da mai gargadi wannan shine sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-bishara wal-nidara kuma shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu'in al'ummar sa mu zamantu yace bashiru wala tunafiru ku ba wa mutane al-bishir kada ku kori mutane kuma yake cewa inna minkum lamunaffirin a cikin ku akwai masu koran mutane yayin da Mu'adh yayi sallah yayi tsawo ya tsawaita a sallah har waɗansu daga cikin waɗanda suke bin sallar suka ji abin ya gundure su wato kada ku sa mutane sha'anin Allah ya gundure su shi yasa aka ce a kyautata masallaci kada mutum ya ji in zai zo masallaci kamar zai zo wato a wani kurkuku ne ko kuma zai zo wato wani ɗakin ƙazanta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ma ya ci tafarnuwa dan kada ya cuci masallaci ya zauna a waje duk domin me kaka kori mutane shi harkar Allah so ake a soyar da Allah ga mutane a kuma soyar da mutane ga Allah a soyar da Allah ga mutane to wajen soyar da Allah ga mutane ko sai kai musu bishara abinda zai kwadaitar da su su so Allah din shi zaki su ji suna son Allah amma ba su ji kancewar sha'anin Allah nan a sai dai kawai dai kai dan dai an ce kai to shine bishara din wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira to sannan kuma Allah yace wa qur'anan faraqnahu kuma mun rarrabe shi halin kasancewarsa alqur'ani wato halin kasancewarsa alqur'ani ne shi qur'ani da muka saukar da shi wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal mun saukar da shi halin kasancewarsa alqur'ani me alqur'ani alqur'ani shine abinda ake karantawa ake tilawarsa ake haddasa shine alqur'ani alqur'ani ba karanta shi ake kamar novel ba ko kamar jarida ka dauke shi kawai kai zugum kawai kana kallon sa da ido harshen ka baya motsi da shi alqur'ani karatun sa ake harshen ka yayi motsi da shi a kalla kunnan ka yaji shine kai shi ya zamanto a asirce shine ka jiyar da kanka kawai baka jiyar da wani ba shine a kallon karatun alqur'ani amma alqur'ani so ake a rera shi ayi waka da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya daga cikin mu wanda bai yi waka da alqur'ani wanda bai rera alqur'ani ba to wannan abu ne wanda yake larabawa da ba su da shi littafi wanda suke rera shi kamar yadda yahudawa suke da attaura wanda suke karatunsa in suna karatunsa su ma su yi waka da shi kaga har rangaji suke suna rawa kuna ganin su a western world aiko shi yasa malamai suka ce idan ana karatun alqur'ani yanda za ka ga yara suna yi din nan sun sa allo suna gaba suna baya suna rangaji a ce kar ake so a rinka hana yara wannan saboda al'adar yahudi ce mu qur'ani ayi tilawar ta sa din amma ba da wannan rangajin ba eh a tsaya da sakina a tsaya da sakina sai dai duk rangajin da zaka yi a cikin zuci da dadin da kake zuciyar ta ji dadi amma ba ya bayyana a jiki ba da wannan abu abinda zai bayyana a jiki za mu gan shi a ƙarshen aya to yace kuma muka mai da shi alqur'ani faraqnahu da muka rarrabe shi wato muka bayyana shi domin shine wato faraqnahu daga faraqa bi ma'ana fassalnahu muka bayyana shi wannan kalmar tana da ma'anoni guda uku faraqnahu bi ma'ana fassalnahu faraqnahu bi ma'ana mun saukar da shi a wato a fariqan fariqa kashi kashi a tsawon shekara 23 wato mun saukar da shi a rarrabe ba jumlatan da baki daya ba kamar yadda kafirai suka ce laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wa'ida dan ne ba a saukar da alqur'ani gabaki dayan sa ba jumla daya gare shi to Allah madaukakin sarki yace ya rarrabe shi faraqnahu mun rarrabe shi ma'ana ta uku farraqnahu wato da muka bambance tsakanin gaskiya da bata a cikin sa wato mun sanya shi ya zamanto furqan ma'ana mai bayanin gaskiya wannan yana daga cikin wato sunayen alqur'ani wanda kowanne suna na alqur'ani sifa ce ta sa daga cikin sunayen alqur'ani akwai alkitab zalikal kitab shine littafi na Allah wanda yake ana yana nan a cikin daffatayil mushaf a cikin bango guda biyu na alqur'ani na mushaf wanda ake rantsuwa da shi saboda zancen Allah ne wanda ba a daukan sa sai mai sarki la yamassuhu illa al-mutahhar bi aidi safara kiramin barara daga cikin sunayen sa al-Qur'an al-Qur'an aidi ma'ana al-matlu wanda ake tilawa sa ake haddace shi daga cikin ma'anonin sa az-zikr wa'azi babu wa'azi kamar sa daga cikin sunayen sa ar-ruh وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحي ني سبود دشيني متاني سكي سام الرأي دقا تشين سونانسا المهيمن مي رر ديوا مي هكونشي أكو واند سكا وچي نباين سنال تتفاي زي زوية تي أولنا أبندك تشين التورا دي دين ولنا أبندك تشين لنجيلا با دي دي بني وسي قرآن تشيني المهيمن wannan din daga cikin sunayen sa al-Imam Suyuti a cikin al-Itqan ya bude da babi guda akan sunayen al-Qur'ani kuma yanzu din daga ayoyin al-Qur'ani din ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kira shi Qur'an yace faraqnahu mun bayyana shi mun rarraba shi wajen sauka li taqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukti domin ka karanta shi ga mutane alamufin wato asannu da hankali ba lokaci ɗaya ba wanda ba za su kiyaye shi ba asannu da hankali wataran aya ɗaya kawai za a karanta musu wataran aya goma wataran sura da baki ɗayanta amma ana karanta shi alamufin da sannu a hankali gwargwadon bukata idan bukata ta zo an yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya sai Allah ya saukar da jawabi يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير سيأتاوي حكم شيء وهكا يسوكر فإذا ولن كما يندى أتشين سورة الفرقان الله يقرأ يتي كذلك لنثبت به فؤادك من يهكا ليدومون مكرك فزوش يكدش domin daga cikin fa'idarsa shine a samu karfin wato ingantacciyar fahimta da karfin imani me karfin imani saukar da alkur'ani a haka yayin da wani abu ya faru aya ta sauka yana jin yana sanya musulmi su ji san cewa su ɗan gatan Allah ne daga wani abu ya sauki daga wani abu ya same su gagarumin al'amari sai qur'ani da kansa ya sauka yanzu ji bi ayoyin da suka zo bayan sura bayan yakin Uhud na Ali Imran wanda muka karanta jiya a cikin tarawih na Ali Imran tun daga wa'idu ga dauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wannan bayanin in yazo bayan abun da ya faru a nuna musu inda suke kuskure a nuna musu cewa kuskuren da suke Allah ya yafi a nuna musu kar su sake komawa sai su ji kan cewa suna cikin kulawar Allah to wannan shine zai karfafa imani yafi bisa a ce an saukar da alqur'ani gabaki daya sai a je a karanta shi a haddace shi idan abu ya zo a ce eh to dama ai haka aka faɗa a aya guda a aya kaza da aya kaza domin wannan ma sai kaga ana yin sabani a ce a ba shi ake nufi ba amma yayin da al'amari ya faru sai aka saukar da ayoyi ko aya akan wannan wannan ya fi karfafawa wajen imani to shi ne nan Allah ya faɗi kan cewar ya saukar da shi a haka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da alqur'ani ala mutfi ma'ana da sannu a hankali wanazzalnahu tanzila mun sassaukar da shi wato sa'a daki daki shine shay'an ba'da shay'an shine duk tsarin bayani ne akan yanayin saukar alqur'ani to sai kuma Allah yake kul aminu bihi aw la tu'minu ce ne ku yi imani da shi shine alqur'ani shi dai ake magana akan sa ku yi imani da shi aw la tu'minu kuma kada ku yi imani sai aka koma aka fuskanci waɗanda ake waɗanda suke musu da alqur'ani bayan wato Allah ya ce walaqad sarrafna fi hadha alqur'an walaqad sarrafna lin nasi fi hadha alqur'an min kulli mathal fa aba aktharu an-nasi illa kufura bayan dai tukuna Allah ya ce idan da mutane da aljannu sun haɗu su zo da kamar sa ba za su iya ba to sai kuma ya bayyana shi yace dukkan wani misali Allah ya bayyana shi a ciki domin mutane kuma yace a ciki Allah ya isa shaida tsakanina da ku cewa Allah ne ya saukar da shi sun nemi kan cewar sun ki imani saboda Allah maɗaukakin sarki ya aiko mutum shine manzo yace wannan ba bako bane ga annabi Musa sannan kuma akai ban tsoro da narko bayan an yi ban tsoro kuma da narko sannan kuma ake kira su zuwa ga su tafakkuri da hankalinsu su duba kudrar Allah akan halittar sama da ƙasa wannan ba za ta gagara ba Allah madaukakin sarki yayi abin da yake zai yi a cikin alkur'ani to duk bayan wannan da kuma wannan fada da Allah ta'ala ya zo yayi anan yace wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal ya fada da kansa cewa da gaskiya ya saukar da shi shine ya saukar da shi jidda bayan duk wannan shine sai Allah yace kul aminu bihi aw la tu'minu ku ba da gaskiya da shi ko kar ku ba da gaskiya da shi duk da yin bi ma'ana ba bukatar ku ake ba domin shi Allah madaukakin sarki mawadaci Allah mawadaci baya bukatar wani abu idan da Allah yana bukatar wani abu idan da babu wannan abun babu wannan abun kuma fa ya zai ya zama to kullun yana cikin bukata kenan domin babu wannan tunda wannan abun hadisi ne ko bai zama Allah ba in ya zama to yana bukata domin Allah ma'anarsa wanda ba shi da bukatar komai da baya da bukatar komai ba shi da bukatar kowa saboda haka sai Allah ya ce kul aminu bihi aw la tu'minu ku yadda da shi ko kada ku imani ku yadda da shi ko kada ku yadda da shi duk da yin domin ba zai canza gaskiyar ba ba zai canza cewar wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal tunda Allah ne ya faɗa kamar yanda Allah ya faɗi cewar rana ga lokacin da za ta fito kuma ta fito walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha abinda ke sama da ƙasa ya miƙa masa wuya saboda Allah ya faɗa in yace kun fayakun to Allah ya faɗa yace bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal to ko kun yi imani ko ba ku imani ba zai canza haka yake kuma sannan wai tukuna shi mutum me ake aka yi shi ne me ake aka duniyar ma ga baki daya me ce ce duniyar yanzu idan za ka dauki ratio in duniya girmanta akan girman halittar Allah na universe ai is equal to zero domin ka ce 0.00000000 sai har sai numfashin ka ya kare baka kai 1 din ba da zaka ce ita ce nisbar girman duniya akan universe baki daya to sannan mutum daya a cikin nan menene ke me akai aka yi ta ita kanta duniyar taka da abin da ke cikin ta gabaki daya bata kai kamar atom ba bata kai kamar kwayar yashi ba a cikin sahara kwaya guda ɗaya ta yashi a cikin sahara desert ɗin nan baki daya duniya bata kai ta ba in ka karanta ta da universe kuma scientists ɗin ku su suke gaya muku wannan su da suke uba su suke jagoranci wajen tafiyar su suka san wannan to duniyar banzan bazara ballantana kai a cikinta banzan bazaran bazara idan ba ka yadda da alkur'ani ba me zai canza a cikin abin nan dan Allah wace bukata ake da kai da har za ka rinka jin kan cewar ai sai ka yadda ma sannan tukuna za ku yi magana to shi yasa kun ga ai haƙƙin Allah ne ya ce kul aminu bihi aw la tu'minu ko ba haƙƙinsa ba ne ko kun yi imani ko ba ku yi imani me zai canza menene duniya kun san bara na gaya muku wannan abin da aka yi akan girman Allah ko yanda aka faro tun daga dan adam da dogon ginin da yake yi yana ganin yayi dogon gini to ka kamanta shi da dutse kaga yanda dutse ya tare tsawon mafi girman skyscraper din dan adam to in kaga kuma manyan duwatsu kaga duwatsun nan gabaki daya in kace zaka kamanta su da a cikin duniyar sai ga wani dan baki ne kawai to ita kanta duniyar in kace zaka kamanta ta da rana to da duniyar da ranar da solar system in kace zaka kamanta ta da milky way ita milky way din galaxy ce daya akan biliyoyin galaxies sannan su kansu galaxies din kace zaka kamanta su da sauran halittu na Allah waɗanda suke Allah ne kaɗai ya san iyakarsu to kaga wannan shine zai nuna maka kaskancinka da kan cewa kai ba komai bane amma yanzu dan adam daga zarar ya gano wani abu sai rinka ganin kan cewa duniyar ma sai rinka ganin ma universe din gabaki ɗaya kamar a aljihun sa take faɗin rai irin da dan adam ko unguwar su abinda ake a unguwar su yanzu yana nan masallacin alfurqan bisa abinda ake a unguwar su ba ballantana abinda ake yi a wani gari ballantana abinda ake a wata kasa ballantana abinda ake a wani continent ballantana abinda ake a wani teku ballantana abinda ake a wani planet ballantana abinda ake a cikin rana ballantana abinda ake a cikin wata galaxy ballantana abinda ake yi a cikin clusters in galaxies wannan fa shine hakikanin dan adam amma jin sai yake yi a cikin iddar kafirin fakan cewa shi ya isa shi yasa Allah ya nuna maka yace kul aminu bihi aw la tu'minu ko ku imani da shi ko karfi imani da shi innal ladina inda rabbika innal ladina utul ilma min qablihi wadanda aka ba su ilimi kafin alqur'ani idza yutla alaihim idan aka karanta musu alqur'ani yafiruna min adqani sujada suna faduwa akan haƙuƙan su suna masu sujada ga Allah idan ku ba ku imani ba to waɗanda aka ba su waye waɗanda aka ba su ilimi kafin alqur'ani sune ahlul kitab waɗanda suka yi imani da shi kamar waraqata bin nawfal waraqata bin nawfal qurashini asadi daga kabilan banu asad dan baffan khadija ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam amma nasara ne kuma nasara da yake kan aqidar tauhidi ba aqidar trinity ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yaje ya zanta masa abin da ya gani a kogon Hira yace wallahi wannan shine mala'ikan da ya zo ma annabi Musa yace ina ma zan zamanto mai karfi in baka taimako lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garinka waraqata bin nawfal yayi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam jidda a lokacin sako bai zo na kan cewa yayi kira ba amma waraka ya gaskata shi da annabci sai ya gaskata da annabci sa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi mafarki da shi yana sanye da fararen kaya ranar alkiyama yana sanye da fararen kaya yace sai na fassara shi da kyakkyawan halin da yake ciki dan haka yana ɗaya daga cikin kyawawan mafarki da zaka yi musamman da mamaci in ka gan shi a cikin kaya farifat alama ce cewa yana cikin ni'ima saboda wannan fassarar da abinda an fassarar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to yana daga cikin waɗannan haka dalika dukkan mu'minan ahlul kitab suna ciki daga cikin su akwai mutum 20 wanda aka wanda Najashi ya turo su zuwa Makka su zo su ji labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam su tambaya su ji menene sakon sa ne da suka zo aka karanta musu alqur'ani sai suka fadi suna masu sujada suka faɗi suna masu sujada yaquluna wa yaquluna subhana rabbina suna cewa sarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula hakika alƙawarin ubangijinmu ya kasance abin aiwatarwa wato da ilimin da Allah ya ba su cewa manzo zai zo wanda zai gaskata abin da ke tare da ku na littafin ku to wannan alƙawari na Allah hakika gaskiya ne gashi ya bayyana shine suka faɗi suna masu sujada sujadar su ga Allah ta kaskanci ce da imani wanda yayin da mutum wato yayi yayin da mutum yayi sujada ga Allah yana nuna gayar kaskanci shi yasa aka ce suna faduwa akan haƙoƙin su an faɗa haƙuffa shine jam'in haba saboda ita haba ita ce tafi kusa da kasa ita ce tafi kusa da kasa yayin da mutum ya tsaya kun san fuska fa abin da yake ta daukar a kafa take sama take tana sama kullun sai dai ka rinka haka wai in ma kana so ka nuna girman kai sai ka ga da karar agafa wai babu kamar ta to haba ita ce tafi kusa da kasa to yayin da aka ce an jingina ta da kasa an nuna kai ta mamfuni da kaskantar da fuskar taka wajen danganta ta amma ita sujada ba a haɓa ake yin ta ba da goshi ake yin ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha an umarce ni mai sujada akan gaba guda bakwai ya nuna goshin sa sannan da tafukan hannunsa guda biyu da gwiwoyinsa na kafa sannan da kuma yan yatsunsa na kafa kowanne daga cikin su kowannen su ɗaya biyu ɗan yatsu biyu biwa biyu tafin hannu guda biyu shida kenan sannan goshi goshi tare da hanci shine na bakwai waɗannan akan su ake sujada to kuma shine wato mafi girman mafi kaskancin da mutum zai nuna wajen girmamawa ga Allah domin yayin da mutum zai sujada sai aka sanya shi idan zai yi sujada ba zai tafi gaba gadi ba sai tukuna ma ya risna yayi ruku'u tukuna sannan in yayi ruku'un ba daga ruku'un kawai zai zarce ba sai ya tsaya kyam sannan daga sama kuma ya tafi gaba ki da sannan ya dawo ya zauna yana zaune daga zaman ma ya nuna kaskanci daga Allah daga zaman zaman ya sake kifawa shine nuna isa matuƙa wajen kaskanci ga Allah ba a yi kowa sujada sai Allah duk wanda ya yi wani sujada ba Allah ba wannan yayi shirka da Allah saboda tana daga cikin abin da yake ma'lumun min addini bil darura cewa ba a yi kowa sai Allah yayin da kaga wani yana ma wani sujada ya sanya goshinsa a ƙasa gaban sa yayi shirka وَيَخِرُّونَ لِلْأَطْفَالِ يَبْكُونَ كُمَا سُنَا فَادُوَا غَحَبُقَنْسُ يَبْكُونَ سُنَا فُوكَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا القرآن سيئة قارئة بصورة الله وَتُكَرَّنْ تَامُسَ القرآن دا أكي شيئة سامسوا من خالق انسك جي سيسجي سبحان ربنا سركيات بطبع بنجزم جرم مع الله يبو غريش شيئة شيئة شنشن شيئة سركيات بطع غريش باب وندي شنشن شيئة da girma da daukaka sai shi suka danganta shi suka ce subhana rabbina ubangijinmu domin nuna karfin alaka su tare da shi ba su ce subhanallahi ba dan kada su mayar da shi manisanci sai suka ce subhana rabbina sai ya tabbata ga ubangijinmu su kusantar da kansu zuwa gare shi sannan suka faɗi wannan kalmar haƙiƙa alƙawarin ubangijinmu gaskiya ne alƙawarin ubangijinmu ya kasance abin aiwatarwa sannan Allah ya ƙara sifanta ya ƙara ƙarfafa halin zuciyarsu kuma da sauran gaɓoɓin jikinsu na huzuri wannan a aikace suka yi shigadar to kuma halin zuciyarsu shine khushu'i ƙarin khushu'i wa yaziduhum khushu'a yana ƙararsu a cikin tsoron Allah dama can suna da tsoron Allahnsu saboda sun yi imani bisa ilimin da Allah ya ba su suna da tsoron Allah kuma wannan shine ya nuna cewar ilimi bai zamanto ilimi ba idan bai ba mutum tsoron Allah ba ilimi idan bai ba mutum tsoron Allah ba ilimi bane to domin haka Allah ya nuna waɗannan cewa Allah ya ba su wannan ilimi illal ladina utul ilm wanda aka ba su ilimi ga halin su yayin da ake karanta musu alqur'ani suna faduwa suna masu kuka shi kuka hali ne na zuci da yake bayyana a kwararar hawaye daga ido in ma saboda bakin ciki wa in ma saboda shauki wa in ma saboda tsoro wa in ma saboda tasirantuwar zuci da wato tasirantuwar zuci gaskiya a cikin zuci yayin da mutum ita gaskiya tana da wani irin tasiri wanda gaskiya ce kawai saboda gaskiya ita ce guda ɗaya ce tabbas tana da wani irin tasiri a zuciyarka da za ka ji bisa larura dole ka yadda da ita ta sa maka wani irin shi'uri na jin cewar wato in ba ka yadda da wannan ba da me za ka yadda wani abu wanda yake farin ciki da murna da yarda duk hala ahwal ne masu yawa da sukan sanya irin wannan hali na kuka to ido wanda ya yi kuka idanu guda biyu ba za su ga azaba ba a wajen Allah ranar alkiyama kamar yadda ya zo a hadisi idan da ya kwana idan da ya kasa bacci yana gadi saboda a tafarkin Allah wanda ya tashi yana gadin musulmi yayin da suka fita yaƙi ya zamanto suna bacci shi yana gadi ya hana kansa bacci to wannan idan da ya hana kansa bacci ba zai komi ba ranar alkiyama haka zalika idan da yayi kuka saboda tsoron Allah kuma kun ga wannan kuka saboda tsoron Allah yana daga cikin mutane bakwai da Allah yake sa su a cikin inuwar al'arshi wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya amba da ya tuna Allah shi kadai idanunsa suka kwarara da hawaye shi kadai ba a cikin jama'a ba ballantana a ce ah ta bi tsawon wani akwai tsoron Allah tsakaninsa da Allah ba wanda ya sani to wannan idan ba zai Allah ba zai masa azaba ba kuma me wannan halin ranar alkiyama yana cikin inuwar al'arshi Allah ya ba mu wannan hali kuma wannan ya nuna kun ga shine halin tasirantuwa da alqur'ani tasiri da alqur'ani ba shine in ka ji qur'ani ka tashi kana ihu ko kana rawa ba ko kana cewa ka samu hali in ka samu hali kana jijjiga kana kururuwa kana ihu wai ka samu shauki ba shine halin sauraron ahlul ilmi ba ga yanda Allah ya bayyana shi wannan shine al-ahwalur rahmaniya wannan ko shine ake cewa al-ahwalush shaytaniya hali wanda yake daga ar-rahman shine irin wannan wanda Allah ya faɗa a cikin al-qur'ani to kun ga a cikin wannan akwai nuna kan cewar dan ba ku imani da al-qur'ani ba ga ahlul ilmi sun imani ga mutane ina ake maganar nasnasu wanda ba mutane ba sai dai masu kama da mutane kwari kamar da ake cewa babu nasu sai nasnasu ga nasu sun yi imani to na ba mu da nasnasu irin su waraka ta bin Nawfal sun yi imani irin su Abubakar sun yi imani irin su Hamza sun yi imani irin su Umar sun yi imani ina ruwan mu da Abu Jahal ina ruwan mu da da Abu Lahab wanda Allah ya ce masa tabbat ya da Abi Lahab watan saboda haka dan wani ne kitsan rassa ne shan ganye da wiwi ya ke imani amma an samu mutane waɗanda suke ga ilimi ga tsoron Allah ga ƙasƙan da kai ga Allah ga dukkan sifa na kamalar ɗan adam suna da shi sun yi imani to ina ruwan ku da rashin imanin waɗancan to sannan Allah ta'ala ya ce
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
Allah ya ce kuli da Allah awi da Ar-Rahman ce ne da su ku kirawo Allah ko ku kirawo Ar-Rahman wato ku kira shi da sunansa na Allah ko da sunansa Ar-Rahman ayyan ma tad'u da kowanne daga cikin su da kowannan su kuka kira shi daidai falahul asma'ul husna domin kyawawan sunaye sun tabbata a gare shi wala tajhar bi salatika kada ka bayyana karatu a cikin sallarka kada ka bayyana karatunka a cikin sallarka wala tufafi biha kada ka boye wabtadi baina dhalika sabila ka nemi tafarki tsakankani tsakanin wato bayyanawa da boyewa wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada kuma ka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda bai rikida ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulk kuma bai kasance akwai yana da aboki akwai abokin tarayya a gare shi a cikin mulkinsa ba walam yakul lahu waliyun min adh-dhul kuma bai kasance yana da majibinci ba akwai majibinci a gare shi saboda kaskanci ne yana bukatar wanda zai taimaka masa ya zama yana da wali a ba shi da wali dan kaskanci saboda shi azizu ne mabuwayi ne da baya bukatar wali in ya dauki wali sai dai dan shi ya taimaka masa yana da wali amma ba min adh-dhulli ba dan kaskanci bane wa kabbirhu takbira kuma ka girmama shi girmamawa Allah ya wannan ayar ta farko wala tazhab bi salatika ta sauka ne kamar yadda yazo a hadisin ibn abbas al-bukhari yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake salla da sahabbai idan ya bayyana karatu mushrikai suka ji sai su zagi alqur'ani su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su zagi wanda ya saukar da alqur'ani sai Allah ya ce kada kai wannan yana daga cikin wato daukan wato barin dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih akwai maslaha wajen karanta wajen bayyana karatun amma kawar da barna yafi kawar da barna barnar shine bakaken maganganun da za su fada akan alqur'ani wanda idan mu'mine suka ji idan annabi sallallahu alaihi wasallam yaji zai sanya masa taci tacin rai zai sanya masa bakin ciki to wannan farnaki Allah yake kada kai abinda zai zama to sababi da zai kai zuwa ga farna ga wannan farna kuma wala tuhafid biha kada ka koye karatun ya zama to ba sa jin karatun naka sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi tsaka-tsaki wannan shi ne ɗaya daga cikin ma'anoni Aisha kuma tace wannan wajen addu'a ne kada ka bayyana saboda sirri ne addu'a tsakanin mutum da Allah kada ka koye yadda kai kanka baka san abin da kake faɗa ba baka jin abin da kake faɗa ka dauki tafarki tsaka-tsaki wannan su ne ma'anoni da suka zo daga magabata waɗansu kuma sun ɗauki waɗansu ma'anoni wanda kamar ibn Jarir yana cewa daga cikin ma'ana wanda yake ta dace amma tunda magabata ba su faɗa ba ba zai ce ita ce ma'anar ayar ba saboda ya ƙayyade kansa da tafsir bin ma'ato shine yace ma'anar kada ka bayyana karatu inda aka ce ka asirta shine a karatun rana wala tuhafid biha kada ka koye inda aka ce ka bayyana a karatun dare wabtadi baina zalika sabila ka nemi abin da yake tsakankanin wannan in na dare ne ka bayyana in na rana ne ka asirta shi haka ya fassara wannan ayar yace to amma fa wannan ra'ayi ne ya faɗa yace bai ma halatta yace yace wannan tafsiri bane tunda magabata ba su faɗa ba kaga warau irin na ma malamai Allah ya musu rahama to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kare da yabo a gare shi da cewar kace dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda bai rikida ba ya fayyara kansa da waɗannan sifofi madaukaka wato yabo kace yabo ya tabbata ga Allah domin babu abin da Allah yana son a yabe shi yasa shi da kansa ya yabi kansa saboda ka kace alhamdulillah wato yana cika mizanin ayyuka kamar yanda yake a cikin alqur'ani to kun ga wannan shine kusan rabin alqur'ani ya kare da kulil hamdu ya goga Allah kuma ɗaya rabin suratul kahf ta fara da alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi ta fara da godiya da ya goga Allah kuma Allah ya kai ni gobe insha Allah za mu tashi suratul kahf Allah ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani Allah muna roƙonka da ka ba mu ladan karatun alqur'ani ka bu aka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisanta Allah ka sanya mu zaman tu jagorori ga masu tsoron Allah Allah ka haska zukatan mu da alqur'ani ka haska burburan mu da alqur'ani Allah ka haska jiga wato kunnuwan mu da idanuwan mu da jikunan mu da harsunan mu da alqur'ani ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka waɗanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ya ba su lafiya akwai iyalin aran mama da sa'id tana fama da rashin lafiya an kwantar da ita a asibiti duk da yake ta fito muna roƙon Allah ya inganta lafiyarta Allah ya ba ta lafiya da dukkan sauran ƴan uwan mu da suke kwance a asibiti da wanda suke gida Allah ya ba su lafiya Allah ya karɓi wannan ibada ta mu buɗe mana kofofin rahmarka buɗe mana kofofin talalarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
adamu magana kan shi magana mai hakki eh shi ya ba hakki shi ba Allah ya ba mu